Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a daren yau 3 ga watan Afrilu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an so musamman takun saka a tsakanin jami'an tsaro da kuma ƴan jarida a Najeriya. Sannan wasu masana na ganin gwamnati na da aiki tukuru game da raba tallafi yayin da aka kafa dokar kulle mutane a gida. Daga bisani kuma za mu leka jihar Kano domin jin dalilan da yasa gwamnati ta bar ƴan kasuwanni masallatai da zirga-zirga a ƙauyar Kano. Kafin mu tsindama cikin taskar rahotannin mu, bari mu ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Ku je da ƙarfi, ku je da wuri, ita ce shawarar da General Robert Abrams, wani babban sojan Amurka a Koriya ta Kudu, akan yadda za su yaƙi coronavirus. Ana iya kallon abin kamar da takura, ana kuma iya ganin abin kamar yayi tsauri, amma bayan mako ɗaya, jama'ar ku za su fahimce ku, kowa ma zai fahimci me kuke yi. Abrams wanda ya shaidawa muryar Amurka da CNN a wata ganawa da aka yi da shi a jiya Alhamis, wanda yake jagorantar rundunar soji kusan 28,000 na Amurka a Koriya ta Kudu. Wannan shine karin farko da sojojin Amurka ke kan gaba wajen yakar coronavirus. Kokarinsu na ganin sun yaki annobar ya taimaka matuƙa ga duniya don sanin hanyoyin yakarta. Samun jama'a gaba-gaba wajen yakar cutar a wani yunkuri na dakile ta za su iya ba da wasu bayanai da duniya ma za su yi amfani da su don dakile yaduwar COVID-19.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ke gargaɗi ga jami'an tsaro na su san yadda za su gudanar da ayyukansu yayin da ake aiwatar da dokar kulle na zama a gida da yanzu aka kafa a wasu jihohin Najeriya domin yaƙi da yaduwar ƙwayar cutar coronavirus. An soma samun takun saka a tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida. Na baya-bayan nan shine wanda ya fara a jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
A daidai wannan lokaci da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya ke gargaɗi ga jami'an tsaro na su yadda za su gudanar da ayyukansu yayin da ake ci gaba da aiwatar da dokar kulle na zama a gida da yanzu aka kafa wasu jihohin Najeriya domin yaƙi da yaduwar ƙwayar cutar COVID-19. Yanzu haka an so mu samu takun saka tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida. Na babanin shine wanda ya faru a jihar Adamawa, inda wani baturen 'yan sanda wato DPO ya jagoranci wasu 'yan sanda cikin motoci uku kuma a cikin shirin kota-kwana zuwa sakatare 'yan jarida da ke yola wato press center ba tare da tuntuɓar shugabannin 'yan jaridan da ke wajen ba. Suka yi bankaran mahaukaciya ga 'yan jaridan da suka zo aika labaransu da ma duk wanda suka tarar. Malam Abdullahi Tukur, wakilin gidan rediyon Najeriya ne na Kaduna da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yan labarai a jihar wato Correspondent Chapel, ya bayyana takaicinsa game da abin da ya faru.
A gaskiya abin da zan ce ya faru tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro a cibiyar 'yan jaridu ta jihar Adamawa abin bai daɗi ba. Saboda a ganin yadda dangantaka take tsakanin su 'yan jarida da su jami'an tsaro a nan jihar Adamawa bai dace ayi wannan abu ba. Abin ya ba mutane mamaki to amma kasa an ce wake ɗaya kan ɓata gari. Amma ina fatan shi wannan kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa zai ɗinke wannan ɓaraka, saboda har idan aka bar wannan ɓaraka ta ci gaba to abin ba zai ma hoku ba zai yi daɗi ba tsakanin 'yan jaridu na jihar Adamawa da kuma ita a rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa.
To sai dai kuma a martanin da ta maida, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta DSP Sulemaiya Hangroje ta kuma musanta zargin cewa an ci zarafin 'yan jaridan.
Jihar Adamawa suka ba da umarnin a rufe wuraren mashaya da kuma inda ake sayar da giya da kuma inda ake clubbing gaba daya sakamakon wannan annoba. Sannan kuma rundunar mutum lokacin suka dauki matakai na tabbata duk inda ake gudanar da irin wa'annan ya zama a rufe. to sanin kowa ne kuma NUJ secretariat da kuma wuri ne wanda yake hade da clubbing da kuma mashaya. To a lokacin da jami'an mu suka je kuma suka tarar da mutane a wurin inda suka kama mutane 11 wasu suka tsere. Sannan da nan bai da jimawa ba shi shiyama na wurin ya kira kwamishinan yan sanda inda yake gaya mishi suna gefen secretariat ne ba gefen mashaya ba ko kuma clubbing. Nan take kuma kwamishinan yan sanda ya ba da umarni a sake wayanda aka kama sannan a gudanar da bincike. Lallai ya zama tilas kowa ya zama ya yi biyayya ga dokokin da gwamnati ta bayar domin abu ne wanda ya zama tilas a hada kai domin a samu a tsira daga wannan annoba. Sannan kuma sanin kowa ne rundunar yan sanda na jihar Adamawa suna da kyakkyawan alaka da mutuntawa da girmamawa tsakanin su da yan jarida musamman a nan jihar Adamawa. Ko shi shiyaman din zai iya tabbatar maka da wannan al'amari.
Wannan mako na zuwa ne yayin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam wato National Human Rights Commission da ma wasu ƙungiyoyin fafutuka ke ko hada hancin al'ummar ku kike da kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an tsaro na yi a wannan lokaci na tsakaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa. Kwamrar Gambo Daud na ku cikin ƴan rajin kare haƙƙin bani adama a Najeriya ya bayyana matakan da kungiyar sun tafa Human Rights Advocacy ta dauka game da abin da ke faruwa a yanzu.
Kan maganan musgunawan da jami'an tsaro suka yi wa bayan Allah don dokan da aka sa na take ta zirga-zirga. Wannan tabbas mun samu report da yawa akan abin da ya shafi haka tun daga ranar da aka kafa dokan. Lura da haka sai muka dauke mataki, mun tuttura wakilai mu suna zazzagawa cikin gari da guwan su sasa na border inda aka taushe cewa mutane ba za su shigo ba su fita ba. Lura da haka mun tuttura su don su kawo muna report na abin da yake faruwa a gurin.
Kwamrar Gambo Daud kenan nan fafutuka a Najeriya. Kuma koma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan annoba da ke lakumi rayuka. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton. A yayin da gwamnatoci a Najeriya sun duƙufa wajen raba kayan tallafi don rage raɗaɗin matakin kulle mutane a gida saboda rage yaduwar cutar coronavirus, wasu masana na ganin gwamnati na da aiki tukuru game da tallafi na gaskiya. Daga Kaduna ga wakilin Sashen Hausa Isa Lawal Ikira ɗauke da wannan rahoton.
A yayin da gwamnatoci a Najeriya suka dukufa wajen raba kayayyaki na tallafi domin rage raɗaɗin kulle mutane da aka yi a gida biyo bayan barkewar cutar corona a faɗin wannan ƙasa, wasu masana na ganin gwamnatin na da aiki tukuru idan dai tana son cimma nasara akan maganar raba wannan kayan tallafi. Matsalar rashin alƙaluman adadin mabukata da kuma yadda za a iske su har gidajensu domin ganin an raba musu wannan tallafi na ɗaya daga cikin matsalolin da masana ke ganin ta zama babban ƙalubale a wannan ƙasa. In ji masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna ta Katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancau.
Ana bukatar kididdiga a san su wane ne talakawan, su wane ne wanda suna da kira vulnerable groups, wato waɗanda suka fi bukatan. To bukatan ma shi ma yana bukatar a fasara shi. Wanda ba zai iya ci abinci ko a rana ba, ko ku wanda abinci so ɗaya da kare yake samu, ko ku adadin wani kuɗi ne wanda yake vulnerable group ko kuma wanda yake da bukata na birni zai extension shi bamban da wanda yake kauye. Kauye ma akwai wanda yake kauye tsayo. Wannan shi inda zai samu abin da wannan na birni yake samu wannan yake talakan ne shi hankalin shi akwai ta alhamdulillah. Na biyu kuma dole sai an samu kididdigan shin mutane nawa ne suke cikin irin wannan yanayin a birni, mutane nawa ne suke cikin a ƙauye, mutane nawa ne suke cikin ƙauye kuma saboda duka gwamnati tana da haƙƙi ta kula da su. Saboda idan aka ce za a inna rijini zai aka kasancewa kiyaye wakilin kawai mutanen birni da akalla. To dole sai an tsaya an kalli wannan an samu wannan kididdigan an gane su wane ne suka fi bukatar taimakon kuma nawa za a basu. Ya za a yi a basu. Sannan kuma wajen labawan cin hanci da rashin tsoron Allah da kana kallo hatta mutanen da suke displaced persons din nan, mutanen da yake gashi nan abin da ya faru su amma za ga an ba da taimako a basu mutane suna cinyewa kuma za a raba nawa ne ma za a raba. To dole wannan shi ma wani abu ne da sai an tsaya an kalle shi.
Shi ma tsohon shugaban kungiyar kananan ƴan kasuwa da ke kawo nan a jihar Kaduna Alhaji Shehu Muhammad Maigona Gulmana da irin wannan ra'ayi.
Yanzu idan an ka ce a ba tallafi a nan ma cikin garin Kaduna wane ne za a ba wane ne za a hana ma? Idan an ka ce za a yi layi da mutane suke matsuwa duk anguwar da an ka ce sai ka aika saba ga mutum 1000 to wane ne za a ba? In ma yi ne za a yi wane ne zai samu? Ni abin da nake gani da a ce wai a ba mutane wani tallafi ba shi bane abin da ya kamata. Abin da ya kamata a bar mutane su hito su nemi abincin da za su ci, wannan shine arinsu
gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce ta riga ta fara wannan aiki na raban kayan tallafi ga al'umma ta wanda ce kuma ya kamata al'umma sani babu siyasa cikin wannan aiki na raba kayan tallafi kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ne shaidawa manema labaru
waye ga maka cewa ba a fara ba ai gashi an riga an fara wannan aikin kuma kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yi bayani wannan tallafin ba wai ana nufin cewa gwamnati za ta ciyar da mutane su uku a rana ɗaya bane ba wai ana nufin cewa gwamnati za ta yaye duka matsaloli na kayayyakin masarufi wanda mutane a suke da ba a'a an yi wani abin ne domin gwamnati ta tabbatarwa da mutane lallai ta damu da halin da ake ciki magana ne na abin da ya shafi rayuwar mutanen jihar Kaduna wannan ba wai batun siyasa bane lokacin siyasa daban wannan kuma lokacin yanayin da ake fuskanta daban
sai dai fatun kafin aje da nisa wasu al'umar jihar Kaduna da suka fito daga yankunan da aka ce an fara raban waɗannan kayan tallafi sun koka akan salon da ake bi yanzu
sunana Masaud Abu Sufiya a gaskiyar magana har yanzu halin da ake ciki yadda muke ciki war yanzu ma babu wani tallafi da yazo daga gwamnati a wannan yanki na maraban Jos kuma abin ya koma yanzu a hannun yan siyasa halin kuma da an ce za a yi rabo ne ga masu kananan karfi kuma talakawa wanda za a raba mawa sai muka samu labarin kuma abin yana hannun yanzu yan siyasa ne suke rabo yanzu aka ce
sunana Yunus Adam gaskiya ba mu samu ba dan mu a nan yankin maraban Jos ma gaskiya ba ma mu san ana rabawa ba
sunana Muhammad Najasi gaskiya ban samu ba kuma mun samu wa'inda aka babba mawa
yawa sunana Abba Julius Laga wallahi tallahi ban samu ba muna dan jejije gurare ga ta suna rarraba musu amma mu nan wallahi ba abin da muka samu sun kulle mu a gida
wannan dai shine karo na farko a Najeriya da gwamnatoci da kansu za su saka dokar hana zirga-zirga saboda wata cuta sannan su bi al'umma gida-gida suna raba musu kayan abinci a matsayin tallafi abin da yasa wasu ke ganin wannan ne yasa maganar cimma nasara akan raba kayan tallafin wani abu ne da za a ce da kamar wuya Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Isa Lawal Ikara kenan jihohin Najeriya kamar Kaduna Lagos da birnin tarayya Abuja sun kafa dokar kulle mutane a gida a wani yunkurin dakatar da yaduwar cutar coronavirus jihar Kano ma ta kafa su dokoki amma ta sha bamban da na wasu jihohi wajen hana shige da fice daga iyakokin jihar Baraka Bashir ta jiyo mana dalilan da yasa gwamnatin ta bar ƴan kasuwanni masallatai da kin takaitar zirga-zirga a ƙwaryar Kano Baraka gare ki
kamar sauran jihohin Najeriya jihar Kano ta dauki matakan da take ganin shi ya dace da jihar wajen dakile cutar coronavirus ta inda ta takaita zirga-zirga tsakanin Kano da sauran jihohi sai rufe makarantu da sauran ma'aikatan gwamnati da wuraren taro kamar na su bukukuwa da sauran sha'ani na yau da kullum da ya danganci taron al'umma kamar yadda kwamishinan yada labarai ta kanan Najeriya ke fadi kafin gwamnati ta sanya waɗannan dokoki na kariya daga wannan cuta sai da ta karbi shawarar kwamitin kwararru na masana harkar lafiya wanda suke bada shawarar irin dokokin da ya kamata jiha ta dauka da shine gwamnati ke amfani a yanzu akan haka ne muka zanta da al'umma na jin ra'ayinsu na wannan matakai da gwamnatin Kano ta dauka na rufe wasu tsararrun wurare na shin ko yayi daidai ko aka san haka idan aka kwatanta da sauran jihohin Najeriya
kamata yayi idan har za a hana to a hana gaba daya in kuma za a bari to sai a bari gaba daya
saboda me kake tunanin in ka hada za a hana
saboda magana ce da cewa ana kokarin a hana ciwo ita wannan cuta a jihar Kano idan aka kare wani bangare aka bar wani bangare to kamar an rufe daki da barawo
gwamnati ta tana dawwa al'umma abinci da wuta da ruwa to in ta ce a koma ma sai nan da wata biyar in dai da ruwa da abinci da wuta to kowa zai je ya zauna lami lafiya
ai ba sai an samu za a yi maganin abun ba kafin a samu mai larurar muna fata dai Allah ya saka a samu din amma a ta dokar tuntuntun a baya
wani bangaren na cewar a hana taruwar mutane amma mu abinda ya dame mu ma gaba daya ma maimakon za a hana mutanen nan me aka ba su kasashen turawa ne da ake ci a hana fita ba yan uwansu kudin abinci sai mutum ya fito zai ci abinci in aka tunkare shi a gida wannan ma rashin lafiya ce ya samu kuratata
kwamishinan yada labarai Muhammad Garba ya ce yanayi shike kawo doka idan aka yi la'akari da yadda cuta ke tafiya har kawo yanzu Allah bai sa an samu kwayar cutar a Kano ba a don haka yasa gwamnati ta dauki matakan da ya dace
sallata da ake magana cewa akan samsun salawatu sannan akan sallar juma'a sai da aka zauna da malamai da limamai aka tattauna da su wani irin mataki ya kamata a dauka daga ba da shawara cewa a tabbatar da cewa duk masallacin da za a shiga an ba da ruwa da sabulu sannan an ba da sanitizer to wanke kin ga wannan shine mataki na farko sannan gwamnati ta je duk masallacin nan na juma'a ba inda ba a je ba an yi feshi sannan idan aka duba kasuwanni su ma an yi taro da manya-manyan yan kasuwa da kungiyoyin yan kasuwa su ma an nuna musu cewa tun daga halin da ake ciki a Kano aka ba da shawara cewa bai kai lokacin da za a rufe kasuwanni ba amma ya kamata masu shaguna su yi la'akari cewa kada su dinga barin cunkoso mutane da yawa suna shiga idan
masu sauraro na biye da mu mun shaida musu cewa a makon da ya gabata ne gwamnatin Kano ta gudanar da aikin feshi na tsaftace jiha a kasuwanni da masallatai da manyan tituna duk a yunkurin kariya daga wannan annoba kwamishinan ya kara da cewa idan yanayi ya kai na daukar tsauraran matakai za a dauka amma a yanzu dai irin wuraren da ya kamata a rufe su aka rufe
saboda haka mu dai a nan jihar Kano irin matakin da aka dauka kenan kuma a rufe bodoji kamar yanda kika sani kuma ana duba yanayi idan yanayi ya kai cewa dole za a dauka tsauraran mataki kamar yanda gwamna ya sha bayani da a dauka amma da halin da ake ciki yanzu akan duba yanayi akan bi shawarwarin masana da kwararru sannan a ci gaba da gudanar da wayewa da al'umma kai su san cewa wannan cuta ce mai illa cuta ce da za a iya dauka tsakanin dan adam da dan adam
daga ƙarshe suna buƙatar masu kantuna tabbatar da sun takaita cunkoso a wuraren sana'o'in su tare da ajiye ruwa da sabulu a matsayin hanyoyin kariya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kodi yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu zan yi bayani na I'm
ba an yi ruwa.
Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hakikanin gaskiya Muhammad Awal Garba a dage wannan wasa ko wannan gasa da aka yi a kasar Kamaru abu ne da ainihin mutane ba su ji dadi ba, amma saboda ita wannan cuta ta coronavirus nan ya kai ga dage wannan gasa na ɗan takali da a cikin gida, domin idan ka duba yadda ita wannan cuta take yaduwa gaskiya abin tsoro ne. Shisa ministan wasanni a kasar Kamaru na Sisi Moile Kombi tare da mukarrabansa da kuma haɗin gwiwar hukumar kolon kafa ta nahiyar Afrika wato CAF suka zauna suka yi nazari. Kamaru ce ma ainihin ta bada wannan shawarar duba da wannan cutar da take yaduwa kamar wutar daji a kasar. Shi yasa suka zauna suka yi nazari suka ba wato yanke shawarar cewa kamata ya daga wannan gasar. Kuma idan ka duba ainihin Kamaru ce ke da wato nauyin daukar bakonci na wato wasan karshe na zakarun nahiyar Afrika. Duk wannan ma an dage da gida ma a Douala za a da wannan gasar. Shi zaman an dage wannan gasar saboda an yi ta wannan cuta ta COVID-19 nan da an zo kenan ya jawo wato hankulan jama'a baki daya a duniya musamman ma a nahiyar Afrika. Kuma idan ka duba tafiyan da ake yi dole ne a ce an dage saboda ainihin mutane za su zo ko ta ina a sassan duniya za a haɗu sama da mutane miliyan-miliyan. Duk da cewa da ita wannan cutar da yana barazana kuma ba abu ba ne yake ne easy a ce an haɗa mutane ba tare da wato an kawo musu taimako kuma an kawo musu gudunmawa na kare lafiyarsu na jama'a da shauransu. Shi yasa aka zauna aka yi nazari aka ce kamata ya daga wannan gasar. Kuma idan ka duba ni amma a matsayina nan ne wato lura ko kuma mai sharhi kan wasannin kolon kafa a Kamaru, ita wannan gasar ma da za a gudanar a shekara mai zuwa wato watan Janairu zuwa watan Fabrairu na 2021 nan na wato gasar nahiyar Afrika wato kan kenan abu ne da zai wuya har dai ita wannan cutar ta kina cigaba da barazana a cigaba kuma da yaduwa a dukkan kasashe. Idan ka duba ma ai ba kasar Kamaru bane kawai aka dage wannan gasar, da akwai kasashe da dama idan ka duba nahiyar Turai ma wannan gasar na wato Euro da zai gudana dama a kasar Italiya ka ga an dage shi saboda Italiya ita ce ma wato wacce tafi kowa wato shiga cikin halin kakani kai game da ita wannan cutar. Sai yanzu zaman ita ma kanta gasar Olympic da aka saba yi a yanzu haka nan ma dage to ka gani yawancin dubun gasannin nan duk babu su saboda ita wannan cutar. Dole ne a ce za a tsayar saboda ainihin kare al'umma da lafiyar su, ba abin da yafi lafiya fa idan da akwai lafiya ba abin da ba za a iya yi ba. Nan da zan ce ko shekaru biyu masu zuwa ma babu laifi idan aka zo cewa wannan cutar dai ta lafa kuma an kaukashin ta ba iya hadawa, amma a ce a yanzu haka nan za a yi gaskiya zai wuya. Yanzu nan ma ni ina muku bayani din gaskiya da wuya ne ma gasar na nahiyar Afrika nan wato kan za a hada gaskiya zai wuya a gani na idan dai an kai watan Yuni zuwa Yuli har cutar na ci gaba to abu ne da kamata yi wato masu tafiyar da al'amuran wasanni a Kamaru musamman na kolon kafa su yi nazari a kai idan za a dagewa matan da wuri a dage, domin idan ka duba al'amuran da yake a yanzu hakan nan a gaskiya abin takaici ne abin kuma bakin ciki ne kuma ne da yake aita kasan san a kai.
Baki daya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Lathers Crusher da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya